sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ana kuma iya kama mu a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalo da kuma Niya. Sai kuma VOA Africa zango na 102.5 duka a Jamhuriyar Niger. Sai kuma Alpha Radio dake Kumasi a kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC da ma sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau, Talata 9 ga watan Janairu shekara ta 2018. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Bakin haure kimanin 64 ne ake kyoto zaton sun rasa rayukansu lokacin da masu aikin ceto suka gano jirgin a bakin gabar tekun Libya. Hukumar leken asirin tsaron kasar Jordan ta daƙile wani shirin kungiyar ISIS na kai wasu harhara a kasar. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence zai ziyarci kasashen Jordan da Masar da kuma Isra'ila a madadin shugaban kasa Donald Trump a ƙarshen watan nan.
Bayan labaran duniya za ku ji shirin gwamnatin tarayyar Najeriya na shawo kan matsalar tsaro a arewa maso gabashin kasar.
Kudi ne za mu samu yanzu a riga an hada wayannin jami'an tsaro su 5,000 a suna nan za a kai su a horar da su akan wannan aikin da ake so a sa su.
A kanan daba kuma waɗansu da suka hada baki ne aka sace wani karamin yaro da ya zama ajalinsa suke ja in ja bayan shiga hannun jami'an tsaro.
Sace musamman wata mutum biyu za ta sa su na aiki a cewar aikin da su ba su kai bayan ba. Cewar tuba ina cewar to shi kenan.
Wallahi ban faɗa ba na yi rantsuwa ma da ajali na aka ce ba a yadda ba. Sai da aka yi barazana da rayuwata ma aka ga ba ni da laifi a ciki.
Muna kuma da rahoto kan wani hari da aka kai a garin Mambila da ya yi sanadiyar rasa rayuka uku. Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da shirin tsaka mai wuya inda za su dora a fafatawar da aka fara tsakanin magoya bayan jam'iyyun APC da PDP a Najeriya kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Bakin haure kimanin 64 ne ake kyautar zaton sun rasa rayukansu lokacin da masu aikin ceto suka gano wani jirgin da aka shake da mutane da ya nutse a gabar tekun Libya a cewar jami'ai jiya Litinin. Dogara an teku sun ceto mutane 86 a cikin kusan mutane 150 da ke cikin jirgin a tekun Mediterania ranar Asabar. An gano garwaki 8 dukkaninsu mata ya zuwa yanzu. Ƙungiyar kula da bakin haure ta duniya ta kira tekun Mediterania a matsayin waje mafi hatsari a duniya bayan da bakin haure 2,832 suka halaka a shekarar 2017. Haka kuma a shekarar 2016 bakin haure 4,581 da ke kokarin zuwa Italiya daga arewacin Afirka suka rasa rayukansu. A jiya Litinin wasu manyan jami'an gwamnatin Amurka suka sanar da cewa gwamnati za ta soke wani shirin kariyar take baiwa wasu 'yan kasar El Salvador har 262,500 waɗanda ke zaune kusan shekaru 20 a nan Amurka. Wannan shirin bada kariyar na wucin gadi da ke kare dubban 'yan kasar da ke a tsakiyar nahiyar Amurka daga mayar da su kasarsu bayan da suka samu kariya tun faruwar mummunar girgizar kasar da ta gargaza kasarsu a shekarar 2001 zai kare ne ranar 9 ga watan Satumba shekara ta 2019. A ranar ne duk 'yan kasar El Salvador da ke zaune suna aiki a Amurka tun kusan shekaru 20 da suka gabata za su koma ƙarƙashin tsohon tsarin farko da aka ɗora su a kai. Muddin har yanzu suna ƙarƙashin tsarin. Haka kuma suna da zaɓin neman wasu takardun izinin zaman ƙasa a bisa hujjar aiki ko kuma alaƙar iyali. Wannan hukunci da aka yanke ba shakka zai jefa wasu 'yan ƙasar El Salvador da ba su da takardun zaman ƙasa fuskantar mayar da su ƙasarsu ba tare da ɓata lokaci ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana tattaunawar ba sabon ba da za a yi yau Talata tsakanin Koriya ta Kudu da ta Arewa a matsayin babban yunkuri. Yana fatan tattaunawar za ta zarce batun maganar shigar da Koriya ta Arewa wasannin Olympics na wata mai zuwa ta kai ga taɓa sauran muhimman batutuwa. A yau Talata ne wakilai da ƙasashen biyu waɗanda a hukumance har yanzu suna cikin halin yaƙi da juna za su gana a ƙauyen Punjab wanda ake kira ƙauyen zaman lafiya da ke kan iyakar ƙasashen biyu. kuma inda aka rattaba hannu a yarjejeniyar sulhu ta shekarar 1953 wadda ta kawo ƙarshen fada tsakanin ƙasashen biyu. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Mike Pence zai ziyarci kasashen Jordan da Masar da kuma Isra'ila a madadin shugaban kasa Donald Trump a ƙarshen watan nan, a cewar wata sanarwa daga ofishin shi Pence din jiya Litinin. A sanarwar da sakataren hulɗa da ƴan jaridu ta ofishin mataimakin shugaban kasa Alisa Fara ta fitar, ta ce mataimakin shugaban kasa zai je yankin gabas ta tsakiya domin tabbatar da sadaukarwar Amurka na yin aiki da kawayenta a yankin don yakar ta'addanci da ke barazana ga makomar duniya. Ziyarar da yanzu haka aka shirya Pence zai yi ta daga ranar 19 zuwa 23 ga watan Janairu. An jinkirta ta ne saboda tashin hankalin da aka fuskanta a yankin, biyo bayan shawarar Trump na mayar da ofishin jakadancin Amurka na Isra'ila daga birnin Tel Aviv zuwa birnin Kudus. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi watsi da yunkurin Amurka na ɗaukan birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila, haka kuma shugabannin ƙasashen duniya duk sun soki lamarin. Daga ƙarshe, hukumar leƙen asirin tsaron ƙasar Jordan ta daƙile wani shirin ƙungiyar ISIS na kai wasu harara a ƙasar, a cewar kafar labaran gwamnatin ƙasar jiya Litinin. Kafar labaran Petra ta ce gwamnati ta kama wasu mutane 17. Ta kuma kama wasu makamai daga wani mutum da ya yi shirin kai hare-haren kan wasu shugabannin addini masu saucin ra'ayi da ma'aikatan tsaro a watan Nuwamba shekarar da ta gabata. Kungiyar ta yi niyyar yi wa bankuna fashi ta kuma saci motoci domin samar da kuɗaɗen da take buƙata wajen kai hare-haren. Ta kuma haɗa wasu ababen fashewa haɗin gida daga wasu sinadarai da aka siyo daga kasuwa. Kasar Jordan ta jima tana zaman muhimmiyar kawa a haɗin gwiwar ƙasashen da ke yakar ƙungiyar ISIS a ƙarƙashin jagorancin Amurka.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Bari mu buɗe taskar rahotannin namu a jihar Taraba Najeriya, inda waɗansu mahara da ba a tantance ba suka hallaka mutane uku tare da jiwo waɗansu 7 raunuka. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz na ɗauke da ƙarin bayani.
Kamar yadda ma bayani suka tabbatar, wasu dauke da bindigogi ne waɗanda makawa yanzu ba a ma tabbatar da ko su wane ne ba, so kai wannan hari a ƙauye mai samari da ke yankin Mambila na ƙaramar hukumar Sadauna da ke jihar Taraba, inda ma suka yi direbin miki a wajen wani taron jama'a da nan take kuma aka samu asarar rayuka, baya ma ga waɗanda suka samu munanan raunuka. Lamarin da ya faru ne yayin da wasu 'yan ƙabilar Mambila ke gudanar da bikin rawar gargajiya da suka saba gudanarwa duk shekara, batun da tun farko hukumomi a yankin suka yi gargaɗin da kada a gudanar.
An fara rora a wani waje ne, shikenan sai aka tsaura aka koma wani gida, to a cikin gidan ne aka kai su wannan hari. Mutane uku ne aka kashe, kuma mutum 7 a yanzu aka haɗu da mata guda 2 suna kwance a asibiti sanadiyar wannan afka musu da wasu bindiga suka yi ɗan a can garin Mai Sabari.
Rabaran Godwin Saul da ke ma zama shugaban riko na ƙaramar hukumar Sadauna wanda ku tabbatar da akwai lamari, yace yanzu matuni aka tura jami'an tsaro domin gano waɗanda suka kai wannan hari.
Mutanen da suka yi waɗannan abubuwa suna kai harin nan ba mu san ko su waye ne ba. Na ta kai na da DPO da Army officer wanda yake commanding a Gembu, da Army intelligence da sauransu including civil defense sun je sun shiga Mai Samari suna kan investigation, suna so su duba su waye ne culprit, waye da sun yi waɗannan abubuwa, suna kai aikin tukuna har yanzu nan.
Rundunar 'yan sandan jihar Taraba da wanda mata saba layar gane wannan suka kai hari, ta ce tuni ma aka kama wasu dangane da wannan lamari, kamar da kakakin rundunar 'yan sandan jihar ASP Dabi Misal ke cewa.
Yanzu dai mun tabbatar da an rasa rayuka mutum uku, sannan mutum sun kai 6 da suka jikata yanzu ana musu magani.
Kawai yanzu akwai wanda aka kama?
Eh, muna fai wanda muka kama, muna kuma bincike a yau.
Yanzu haka dai wannan hari da aka kai ya ma jefa yankin cikin wani yanayi na zaman ɗaɗɗar, yayin da wasu kuma suka yi gudun hijira saboda tsoron abin da ka iya faruwa. Wannan hari dai na mako zuwa ne ma a ƙasa da watanni 6 da hare-haren da aka kai wa al'umman Fulani da ke yankin na Mambila, lamarin da kuwa ya ja asarar rayuka da kuma dukiya, ciki kuwa har da shanu fiye da 300. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Sai kuma birnin tarayya Abuja, inda ministan harkokin cikin gida Abdulrahman Dambazau da takwaransa na ma'aikatan noma Audu Ogwe da waɗansu gwamnoni shida da kuma masu ruwa da tsaki suka kwashi sama da sa'o'i 7 suna nazarin hanyoyin daƙile matsalolin tsaro da suka addabi ƙasar kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyarmu Madina Dauda ta da mana
wannan taro ya amince cewa za a horar da wasu jami'an tsaro na musamman wanda za a kira su Agro Rangers da yawan su zai kai 5,000 da nufin sa ido akan duk motsi da ake yi a dazuzzukan ƙasar nan ministan cikin gida Abdulrahman Dambazau yayi mani bayanin cewa shawarwarin nasu ma sun wuce haka
ba za a jima ba kudi ne za mu samu yanzu an riga an hada wayannan jami'an tsaro su 5,000 a suna nan za a kai su a horar da su akan wannan aikin da ake so a sa su saboda haka nan ba da jimawa ba insha Allah za a so ma wannan yi abinda muke so a yi shine a duba yaya za a yi a tabbatar cewa su makiyaya an kare musu haƙƙin su yadda za su duba ayyukan da suke yi ma'ana na kiwo su kuma manoma su ma an kare musu haƙƙin su
shi kuwa ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar Miyatta Allah na binnin tarayya Abuja Yahaya Isa ya ce a kullun kungiyar na kokarin tabbatar da zaman lafiya ne tsakanin manoma da makiyaya
muna iyakacin kokarin mu nuna musu damar su fahimci cewa kiwo da noman nan duka sana'a ɗaya ne duka a ƙarƙashin ma'aikatan gona muke kuma kiwon nan kowa ma yana iya yi abinda muke kokarin mu fahimtar da sauran jama'a kenan ba lallai fulani ne kadai za su yi kiwo ba kowane kabila zai iya yin kiwo kiwo kuma sana'a ne wadda ta kasance ɗaya daga cikin ginshikin tattalin arzikin ƙasar nan kuma muna kira ga jama'a su kasance suna kallon kiwo a matsayin sana'a ne wadda kowa zai yi ba abu ne na bahilata ne kadai ba
gwamnatin jihar Taraba Darius Ishaku ya ce jihar sa na kokarin kafa dokar hana kiwo inda ya bada hujja kamar haka
ba niyan cewa wai dokan zai cutar ma wani a'a babu in Allah ya yarda amma za mu samu musu ruwa da ciyawanci da sauran abubuwa da zai sa su sami su yi kiwo din a waje daya amma ba wani damuwa yaran su kuma su samu su tafi makaranta su karan kansu ma su samu akoya musu mai za a yi jama'a samu musu likitocin dabbobi su zo su taimaka musu
na nemi in san ko batun makamai na cikin matakan da taron ya dauka amma gwamnatin jihar Adamawa Muhammad Jibrila Bindo ya bani amsa da cewa
kin san akwai maganganun da zamu yi a tsirance wanda ba za mu bayyana ba amma mitin ne muka yi wajen kusan awa 8 zuwa 9 kin san babun da ba to ba kowa yayi magana kuma kowa ya faɗa damuwarsa kuma idan na ga miki in Allah ubangiji ya yarda za a samu yadda za a gare wannan matsala
shi ma ministan gona Audu Ogbe ya ce ma'aikatarsa za ta kafa wani sansani na musamman domin makiyaya na samar musu da ruwan sha abinci da tsaron dabbobin su Madina Dauda Sashin Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To bari mu rufe taskar rahotannin namu a jihar Kano, Najeriya, inda wani yaro dan shekaru 8 ya mutu a hannun waɗanda suka yi garkuwa da shi da nufin neman kuɗin fansa.
A ranar Ladi 31 ga watan Disamba shekarar da ta gabata ne, wani saurayi mai suna Abubakar dan shekaru 24 yace sun hada baki da matar surkin sa malama Wasila Abdullahi domin sace guda daga cikin ƴaƴan kishiyarta da nufin karbar kudin fansa daga mahaifin yaron wato mijinta Alhaji Ahmad Aliyu Umar mazaunin unguwar kofar ruwa a nan birnin Kano to amma a wani lamari da masu salon magana kan ce alaki kuyo ne sai kawai masu garkuwar suka dauki danta na cikin ta wato Usman mai kokon dan kishiyarta wace kine ta riga ta rasu ga dai Abubakar din da bayan da ya shiga komar jami'an hukumar tsaro ta DSS
ta ce mun samu wata mutum biyu za ta sa su na aiki ai aiki ne fitin mun bazan ina ba a ce wani aiki ne fitin mun gaskiya ba ina ba ce mun zai ina ce mun to shikenan ce mun abin take so tana sa dauki an marigayya a tsaje sadiya ce mun ta gaskiya ba ina ce mun to dan Allah kan mu ga ko abin da ya faru a ce mun ta kuma insha Allah bazan ga mata
to tunda ka ce mata ba za ka iya ba iya akai kuma daga baya ka zo ka iya
wajen ina zo ne shikenan sun zo ne suke kira ni ta fito waje muna magana da ta ce mun an yi zawa samu wani canji sai ya zai inda wani aikin da kika nufi ta ko ne da 2000 da bai na ji ni da na ce ba ni ne kuma ta wannan hakuri lokacin ta gaya mun lokacin da Alhaji zai dawo a za a dauki yaran gida biyu idan aka dauke su za a ce Alhaji ka kudi saboda ƴaƴanta alaji idan an ga masa abu ba zai mata ba, amma in ƴaƴan marigayya ne da abin nan ga mata yi mata zai masa.
Sai dai Hajiya Wasila Abdullahi ta musanta cewa ta bada kwangilar sace dan kishiyar tata.
Wallahi ban fada ba nayi rantsuwa ma da ajali na aka ce ba a yadda ba, sai da aka yi barazana da rayuwa ta ma aka ga ba ni da laifi a ciki.
An yi bayani cewa kin lura kaman danki an mai da shi dan bora, kuma dan haka kuka shirya da shi da wannan bawan Allah a dauke wancan yaro.
Wallahi ya azabtar da ni akan wannan sharri, amma na bar shi da Allah, ba yi haka ba yalla bai ba yi haka ba.
Alhaji Ami Aliyu ya yi ƙarin haske game da tattauna batun bada kuɗin fansa na naira miliyan 2 da aka nema.
Daga text a waya an rubuta Alhaji Ahmad, ka dawo lafiya, karka nemi ɗanka yana hannunmu, saboda haka ka huta lafiya. Ni ne baban Aisha. To wanda ya yi wannan ashe sirikina ne da safe, sai su masu wannan text suka bugo mu waya. Shiwar ba gasa gobe ne ya ce eh na ga sako, abinda sa mu dimi ko daga kun rudu da mu daga ni har wurin wannan yaro, amma dan Allah bane shi so da ku wurin wannan yaro ma ta riga ta fadi ma bar lafiya, tunda na ga wasu an dauke wannan yaro. Ku yi hakuri ku faɗa abinda zan ba ku, mu shirya da ku ku zo mu yaro. Sai suka ce sai na ba su naira miliyan 2.
Radio Garba da ke zaman babban jami'in kula da harkokin bincike a hukumar ta DSS a nan Kano ya ce binciken su ya cimma nasara, har ma yayi kira ga al'umma.
Kofa ma abu da take duk wanda ya samu abu ko wani abu wanda shafi satan mutane ko wani laifi yana iya zuwa kofar mu da take ya kawo mana, kuma idan ya kawo mana wannan korafi kamar yadda aka koya mana aikin, za mu yi shi gwargwadon iyawanmu kuma mu tabbatar da an samu nasara.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Wakilin Mahmud Ibrahim Kwari na dauke da karin bayani. Kada dai a sha'afa, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Idan PDP tana yin abin da ya dace, tana kan turba, tana kan manufan da su Solomon Lasu Adamu Chiroma suka kafata su Alhaji Kwame. Duk lokacin da kaga shugaba ya bar hanya ya fara shiga jeji, ba dole bane ka bi shi ai. Wane ne a jam'iyyar APC yau? Banda Muhammadu Buhari zan fara kirga maka diga Kebbi. Gwamnan Kebbi dan PDP ne, yayi PDP. Gwamnan Sokoto yayi PDP, speaker ne PDP. Kazo Katsina yayi speaker PDP. Kazo Kano Ganduje yayi deputy governor yayi PDP. Kazo Kaduna El Rufai yayi minister PDP. Kaje Adamawa Bindo Jibrila yayi senator PDP. Dalilin haka idan an ce PDP ne ta lalata Najeriya, to wa'annan ba za su tsira daga cikin barnan ba.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, muna fatan mun same ku lami lafiya a shirinmu na biyu na cikin wannan sabon shekara ta 2018. To akwai alamar cewa domin an kira mu an gaya mana kuma an gaya wasu wakilai namu da ke Najeriya cewa magoya bayan PDP wasu ba su ji daɗin shirinmu na farko ba wanda muka gabatar a makon jiya, domin suna ganin kamar wanda ke wakiltar su akan shirin wato Ahmed Gulak kamar bai kare su da kyau ba. Duk wanda ya ji shirin na farko mai yiwuwa ne zai dauka hakan, saboda a wannan shirin Ahmed Gulak ya fara ne da bayyana rashin gamsuwarsa da tasu jam'iyyar ta PDP da kuma alƙawarin da ta dauka. To amma a shirin yau, kamar yadda kuka ji a kalaman gabatarwar wannan shirin na yau, rawar da kiɗan da za su canja, kuma daga yanzu za su ci gaba da canjin ne. To amma kafin mu yi nisa, bari tukuna mu jira ra'ayoyin wasu 'yan siyasan PDP da APC kan halin da suke ciki yanzu a Najeriya.
Abdullahi Jalo.
Duk wanda ya dauka PDP bata da karfi ko kuma bata nan ko kuma wancan abun da ya faru ya dan ja mata baya, gani da ya kori ji. An bata PDP fiye da laifin da ta yi. Yanzu an wayi gari abun da yake kasa daga sak sai chak daga chak sai sata.
Sunana Alhaji Mu'azzu Labu, in Northwest Zone Coordinator na Buhari Friends Organization Network. Mutanen da suka fito suka yawo lungu da lungu cikin kasan nan, suka roki mutane, suka gaya wa mutane abubuwan da za a yi musu. Waɗannan mutane da suka fito su ne suka zaɓi jam'iyyar nan, su ne suka yi wa jam'iyyar nan aiki, su suka kai Jenaral Muhammadu Buhari wannan kujera. An waye gari waɗannan mutanen ba su a cikin wannan gwamnati ta Jenaral Muhammadu Buhari. 'Yan jam'iyyar APC da suka yawo da Buhari su ne za su iya kara martaba da darajar Buhari. Yau an ɗauko mutumin da bai sanya aka yi Buhari ya ci zaɓe ba, an ba shi mukami. Saboda haka mutanen da suke je suka tallata mutunci da karamci irin na Buhari a wajen campaign su ya kamata a ba mu kami don domin su kare wannan mutunci da karamci a wannan gwamnati.
Haka ne, to yanzu za mu kawo muku shiri na biyu ko kashi na biyu na muhawara da muka hada daki mu na dauka shirye-shirye da ke birnin tarayya Abuja a can Najeriya, inda muka da shi Ahmed Gulak din wanda tsohon mashawarci ne ga tsohon shugaban kasa Gulak Jonathan, da mai malam Buni shi ne babban sakataren jam'iyyar APC mai mulki yanzu, wanda kuma da shi mai malam za mu fara da neman ya yi mana bayani game da likitan cikin gida da ke damuwar jam'iyyar tasu a jihohi fiye da 10 da ke karkashin rikonta wanda suka hada da Kano da Kaduna da Bauchi da Kogi da Katsina da dai sauransu.
Duk jihohin nan da ka kirga akwai kwamitoci a halin yanzu da suke aiki su ga cewa su
sai wanda suka kuma tantance suke kokari su kashe wutar nan daki.
Bata ki ba. Ai dama akwai wutar da tun tana kashi 100 za a kawo ta kashi 50 har ta zo 70 har ta zo ta zama babu. Ba wai lokaci guda bane, abu ne da ya shafi mutane da yawa. Dole ne kuma kowa sai an tuntube shi, kuma kowa sai an zauna da shi yadda za a samu bakin zaren sannan a warware matsalar.
Lalle da me ya kake ji in ka je APC suna yanke muku hukunci gwamnatin da ta gabata ta Goodluck Jonathan?
Wannan kafin in shiga wannan, ina so in ga ma aboki na cewa ba daidai bane a ce yau APC tana ragaman mulki a samu rigita-rigita da yake faruwa a jihohi 13. Kai misalin Kano, kai misalin Kaduna, Adamawa tana ciki, Kogi na nan, Benue na nan, bai kamata ba. Dole ne idan zaka shirin shiga jam'iyya to a dinki.
Yawa.
Shi ne dalilin da ya sa maka na fara shimfidar rigimomi da yake kan PDP kafin kullo akan nasu.
Yawa.
Ko ba haka ba, su jam'iyyar APC masu ragaman mulki yanzu dole ne su tashi haika su samu ma'aikata, domin abinda nake fada ba su da kwararrun ma'aikata. Me yasa na fada ka? Suna da shugaba ba kamar jam'iyyar PDP ba. Yau Muhammadu Buhari ya ce ya kira duk wayannan mutane, shi shugaba ne, shugaban jam'iyya ne, shugaban kasa ne. Ya kira ƴan jam'iyyar su ce kun abinda muke yi nan ba zai kai mu ga nasara ba. Ai kowa zai bi. To abinda kenan ba mu da shi a PDP. Kowa ta kansa yake yi. Gwamna Fayar shi ya fito ya faɗa magana, Wike ya fita ya faɗa, don su biyu ne yanzu da jam'iyyar APDP. Har a fita ana zagin kasan Yarabawa cewa ba abinda za su iya kulla ma jam'iyyar PDP, ba za su iya kara mata komai ba. To wannan babban illa ne.
Abin da nake yawan shi magana da
nan. A koma kan APDP.
Yawa kan zargin da suke yi wa hukuncin da suke yanke wa PDP. Kullum ka taba dan APC cewa ke PDP ta shekara 16 tana mulki.
To wannan ba daidai bane. Dalili haka ne muna zaton ƴan Najeriya suka zabe su suka bar PDP. Da suka hau kuwa sai a bari menene ta shimfiɗa ma ƴan Najeriya?
Ita
APC. Amma ka daina zargin a'a matanka ba lafiya a gwamnatin PDP ne. A ɗanka ya ba je makaranta ba a laifin PDP ne. A mota ya yi hatsari a laifin PDP ne. A du laifin PDP na ne ƴan Najeriya suka zaɓi APC su karɓa mulki. Dalilin haka kuwa ku shimfiɗa ma ƴan Najeriya. Kamar yadda fada maganar tsaro alhamdulillahi, kamar mu a Arewa maso gabas za mu ci alhamdulillahi mun gode. Akwai alama na yaki da wannan Boko Haram a Arewa maso gabas, Borno, Yobe, Adamawa, Gombe, Bauchi da sauransu, alhamdulillahi da Taraba. Dalilin haka mu a PDP ba za a ce wa dukkan mu bai daya ba mu da kyau ba. Kamar yadda APC ba za ka ce duk mutanen APC suna da kyau ba. Dalilin haka akwai ƴan fasagurbi, akwai munanan mutane da jam'iyyar PDP da jam'iyyar APC.
Ka fara magana kake cewa sun zarge ku da abubuwa amma a bari a ga nasu kamun ludayi ɗin. Ke zuwa kamun ludayin nasu yaya kuke kallon sa?
Ni yadda nake kallo a kamun ludayin APC dole ne su tashi su yi aiki tukuru.
Amma sun yi aikin zuwa yanzu ko
kuma sun daidai gurgurdan karfi amma ba su kai mu ba.
Yawwa.
Ba su kai mu ba domin me? Mun shekara 16. APC kuma shekara 2 da rabi. Dalilin haka in ka auna abinda aka yi shekara 16 ba za ka hada da abinda aka yi shekara
ci gaba da sauransu
dalilin haka
yi min magana da sauri kan wannan abin da yace sun fi ku aiki
to baka ji yace mu daina zargin mu daina labta jam'iyyar PDP laifi ba ai wannan kariya ce domin bayar da za a yi abin ne barna dan ana gyara duk gyara da ka sani barna ce take kawowa a yi gyara ko rashin tsaro da muke magana yanzu da aka samu nasara lokacin da suke kankara ga mulki da sun yi da malikicin bai kawo haka ba da kuma bai lakume rayukan da ya lakume a daidai yanzu da muke maganan nan ba da ba su mai da a samu marayu a arewa maso gabashin nan bila adadin ba da ba a fidda yara ba sa karatu ba sa komai yanzu an rasa yadda za a yi da yaran nan ba matsala yanzu yadda ake ciyar da mutane da suka rasa mahallansu ma ya addabi gwamnatin nan balle kuma makomansu gwamnatin nan tana tunanin yadda za ta mai da mutane mahallansu wannan duka barnan ya za ka yi ka tsome PDP daga ciki don kana gyara dole ne shugaba Muhammadu Buhari ba shi ya karzo mun ba mu abinda muke so ɗan Najeriya su gane kenan shi yasa dole sai mun ambace su sannan mu ce to fa ga gyaran da ake yi domin kada ɗan Najeriya su dauka yanzu wani yana jin fatara zai dauka cewa shugaba Muhammadu Buhari ne ya kawo masa fatara dole mu ce Baitul Mali nan wawushe shi aka yi kudin nan sace su aka yi shugaba Muhammadu Buhari ya zo ya tarar Baitul Malin gwamnatin Najeriya kurangwal ba komai a ciki muna so su gane wannan sannan muna so su ɗan Najeriya su gane cewar karkashin mulkin jam'iyyar PDP kananan hukumomi jihohi da wasu rassa na gwamnatin tarayya ba sa iya biyan albashi sai shugaban
wanda ba su biyan albashi
duk da haka shugaban Muhammadu Buhari zuwansa karagan mulki ya ba su tallafi yawanci jihohi da kananan hukumomi saboda tilin albashi da ake bi bashi tilin albashi wani jaha fa za ga wata 9 ne wani kuma ana ma magana wata 6 ne to ba abu ne da lokaci daya za a ce maka an riga an biya to dole sai ka ambaci wanda ya hassa da wannan dole sai ka ce fa su suka batta ta zo wannan yanayi da muke ciki kuma rashin aikin yi da ya addabi ɗan Najeriya muna so ɗan Najeriya su gane cewa tsawon shekaru 16 da PDP ta yi babu wani tanadi da ta yi wa matasa musamman ma saboda daga mutum ya gama makarantarsa ga aikin da zai yi dole ne sai mun su yi hakuri dole sai mun ambaci masu laifin sannan kuma mu daura gyaran
a kai dama duk kuka jan wannan matsalolin da yake cewa matsalolin
ku wannan akwai gyara a nan
har yanzu
ai kafin PDP ta shigo mulki ma 1999 matsalan rashin aiki akwai shi matsalan rashin tsaro akwai shi sai dai zaka ce waɗannan matsaloli sun bunkasa ne ana tafiya tana bunkasawa dalili haka
amma su so su nuna tunda suka hau ba abinda suke lawarware matsalolin da kuka haifar
ai ba don haka aka zabe su ba an zabe su na don su gyara
banne da kuka
yi ba barna ba su gyara Najeriya
to gaishe ku malamai to bari mu jabirki a nan sai Allah ya kai mako mai zuwa mu dawo mu dora inda muka tsaya a yau za mu ji ko kashi nawa na mutanen gwamnatin APC tiyo ne yake sanye da rigar PDP a yanzu sannan kuma ana samun nasara a yakin da Buhari ya ce yana yi da kidurci da rashawa muna godiya ga su bakin namu dai mai malabu ni babban sakataren APC da kuma shi Ahmed Gulak tsohon mashawarci ga tsohon shugaban Najeriya Gulak Jonathan sannan da wakilin mu Nasiru Adamu Hikaya da kuma Benjamin Gawon da ya dauka mana shirin a can ɗakin mu na daukar shirye-shirye da ke Abuja a madadin su duka ni ne Ali Mustafa Sakuta a Washington DC
da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotannin da muka gabatar muku a wannan shiri har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma muhawara a shafinanmu na Facebook da kuma Twitter kafin mu sallama bari mu miƙa gaisuwar fata alheri da godiya ta musamman ga ambassador Sam Jimba da Mr. Obadiah Tohomdet da Alhaji Muhammad Wakil da kuma Sani Shu'aibu Malumfashi da iyalansu nagode da karamci Allah saka da alheri yanzu a madadin Dr. Filu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Suleiman Abu da daidaita sautin shirin da bada umarni sai kuma injiniyarmu na yau Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.